da ke cikin garin Azarai a jihar Bauchi. Majalisi ne da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan ita ce majalisi na biyu ko halka ta biyu, wanda halkar da ta gabata mun dauki mukaddima ne. Wannan kuma za mu shiga cikin littafin inda ya ce annasabu sharif. Annasabu sharif, wato za mu fara daga farkon littafin. Ya kawo nasaba ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, daga kama daga kan sunansa, sunan mahaifinsa, sunan kakansa da kakan kakan babansa da kakan kakansa har zuwa kakansa na 20. To wannan jerin kakanni na annabi sallallahu alaihi wasallam karanta su gaba daya a majalisi irin wannan ba zai yiwu ba, saboda ilimi ne wanda yake da zurfi, wanda da yawa sai a bar wasu a baya. To amma za mu dauki na farko-farkon, za mu dauki babansa, kakansa da kakan babansa da kuma kakan kakansa, su mutum hudu kenan. Za mu dauke su sai mu duba takaitaccen bayani a kansu da kuma baiwa da Allah madaukakin sarki ya musu. Duk kakanin annabi, kowane ɗaya ka dauka, za ka ga Allah masa baiwa ta musamman, saboda kasantuwar annabi ya fito ta tsatsansa. To sai ya zamanto duk cikinsu babu kanwan lasa, kowanne ka daga za ka ga yana da falala tasa ta musamman, tare da cewa za ka tarar ba su riski musulunci ba, sun koma ga Allah kan addinin mutanen Makka, shine addinin bautan gumaka. Amma tare da haka zaka ga kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ya masa baiwa ta musamman, wanda Allah ya kare masa wannan baiwa ɗin saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta cikin kakaninsa babu wani ɗaya cikinsu da Allah ya bar abin da za a soki annabi ta shi. Duka kakanin annabi, dukansu in ka bibiye su ɗaya bayan ɗaya, babu kakansa kwaya ɗaya da za a ce ga wani abun kashe da yake tattare da shi. Kuma Allah ya musu wannan baiwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam. To za mu ɗauki kakaninsa guda hudu, mu ɗan duba takaitattun tarihinsu, wanda zai ƙara fito mana da kariya da Allah ya ba wa shi annabi ta hanyar ba da kariya wa kakaninsa. Wannan maudu'i da ya kulla ya ce annasabu sharif. Annasabu sharif, ma'anan annasabu sharif nasaba wacce take maɗaukakiya. In an ce nasaba, ita ce dangantaka. Wane ɗan wane, ɗan wane, ɗan wane, ɗan wane, wannan a Larabci ana kiransa nasaba. Wane ɗan wane, ɗan wane, ɗan wane, ɗan wane, ana kiransa nasaba a Larabci. Ilimi ne mai cin gashin kansa a gurin malaman tarihin musulunci. An rubuta littattafai ba iyaka da suke da alaka da nasaba. Akwai At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra littafi ne wanda yake da alaka da nasaba, tare da cewa akwai tarjama cikinsa na mazaje, kama tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbansa, tabi'ai, tabi'ut tabi'ina da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa, zaka samu tarjamarsu a ciki. Sannan ta wani hannun kuma littafi ne na nasaba, zai jero ma sunan mutum, kakan babansa, kakansa, kakan babansa, kakan kakansa, kakansa har na 10, har na 15. Sannan akwai ansabul ashraf. Ansabul ashraf shi ma littafi ne na nasaba na babban malamin tarihi Al-Balaghiri, ya rasu shekara ta 207. To akwai kuma wasu daga cikin littattafan tarihi da zaka ga suna kawo nasaba ta mazaje, kaman irin siyaru a alamin nubala, kaman irin su a uyunul athar da sauransu. Akwai al-a'lam na Khairuddin Zirikli, shi ma yana cikin malamai na wannan zamani, yakan kawo nasaba haka nan. To abinda ake nufi da nasaba ita ce dangantaka, dangantaka ko kuma jerin gwanon iyaye da kakanni na annabi ash-sharif madaukaki shi yasa ya kira nasaban da ash-sharif nasaban annabi madaukaki ya ce Allah madaukakin sarki yayi zabi na musamman wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren nasabarsa ta bangaren kabilar da ya fito kamar yadda yazo cikin hadisin wasila dan al-asqa Allah ya yarda da shi hadisin da imamu muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna allah astafa kinanata min waladi isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim annabi sallallahu alaihi wasallam yace allah madaukakin sarki ya zabi kinana kinana yana cikin jerin kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin jerin kakannin annabi to Allah sai ya zabe shi cikin ƴaƴan Quraysh cikin ƴaƴan annabi Isma'il annabi Isma'il yana cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi tatsasan annabi Isma'il yazo annabi Isma'il kuma mun san dan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam to Allah madaukakin sarki ya zabi kinana a cikin ƴaƴan annabi Isma'il inji annabi sallallahu alaihi wasallam wastafa quraishan min kinana sai ya zabi quraish cikin ƴaƴan kinana sai kenan yanzu quraish da muke ji suna ne cikin sunan wani kaka ne cikin kakannin annabi quraish kakan annabi na goma ne to amma ai mun san kabilar quraishawa kenan ana danganta quraishawa zuwa ga kakansu shi annabi quraish kakansa na goma ne to Allah sai masa zabi na musamman shi Quraysh din cikin ƴaƴan Kinana shi kuma Kinana Allah ya zabe shi cikin ƴaƴan Isma'il ya fifita shi yace wastafa min Quraysh bani Hashim a cikin ƴaƴan Quraysh kuma sai Allah ya zabi bani Hashim Hashim shi ma kakan annabi ne na biyu kakansa na farko Abdulmuttalib kakansa na biyu Hashim to Hashim yana cikin jikokin Quraysh to sai Allah ya zabe Hashim sai fifita shi a cikin jikokin Quraysh to sai Allah ya zabe annabi kuma cikin jikokin Hashim ka kenan Allah yayi zabi na musamman wa annabi nasaba annabi duniya ba nasaba da takaita daukaka to haka Allah yake in ya tashi aiko annabi yana aiko shi a kabila wacce take mafi daukaka to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya tashi aiko shi sai ya duba cikin kabilu na larabawa wacce kabila ce tafi daukaka kabila Quraysh duk kabilun larabawa ba kabila da ta kai kabila Quraysh to sai Allah ya aiko annabi cikin ta ita kuma kabila Quraysh babbar kabila ce wacce karkashin ta akwai kananan kabilu to a cikin kananan kabilu da suke karkashin kabilar Quraysh sai Allah ya duba wacce tafi daukaka su ma a cikin su sai ya tada annabi a cikin su sune kabilar Banu Hashim Quraysh kabila ce babba karkashin ta akwai kabilar Banu Hashim karkashin ta akwai kabilar Banu Adi sayyidina Umar ya fito da kabilar Banu Adi karkashin ta akwai kabilar Banu Tayy sayyidina Abubakar ya fito daga kabilar Banu Tayy karkashin ta akwai kabilar Banu Umayya sayyidina Uthman ya fito da kabilar Banu Umayya sayyidina Ali kuma ya fito da kabilar Banu Hashim tare da annabi tunda dan babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam to Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam zabi na musamman kabila wacce take mafi daukaka mafi falala mutanen makka mun san sukan fita daga makka su tafi sham da zimmar kasuwanci to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi hijira daga makka ya dawo madina mun san yayi ta aika wasiqu zuwa garuruwa daban-daban ma sarakunan garuruwan wanda ba su musulunta ba yana kiran su zuwa ga musulunci to sai aka yi gamdakatar annabi ya aika wasiƙar sa zuwa sha ga sarkin sha wanda ake kiransa Hiraqal sunansa Hiraqal annabi ya aika masa wasiƙar sa yana kiransa ya shiga musulunci yana bayyana masa cewa shi manzo ne lokacin da wasiƙar annabi ta iso kuma annabi ya bayyana shi daga ina yake ya fito daga Hijaz Hijaz kuma in an ce Hijaz Makka da Madina duka ana kiran su Hijaz da ya duba kuma sai ya ji labari cewa ai ga ƴan Makka na ƴan Hijaz sun shigo kasuwanci dama mutan Makka Sham suke tafiya kasuwanci. Sai ce to bari ya gayyato waɗannan ɗan Makkan da suka zo kasuwanci. Ya ji wannan wasiƙa da mutumin nan ya turo masa, yana cewa shi annabi ne da gaske yake, saboda duk wanda annabi ne dole akwai su sifofi wanda dole sai ya cika su kafin ya zama annabi. Bari ya kira su musu tambaya. To sai ya ce a kira masa mutanen Makka da suka shigo Sham da nufin kasuwanci, zai musu wasu tambayoyi akan wannan matashi da ya bayyana a yankinsu yake cewa shi manzo ne. Aka kira su suka kusan mutum 30 da suka zo suka shigo fadarsa. Sai ya ce na ji labari an ce akwai wani matashi da ya bayyana a yankinku yana da'awar cewa shi manzo ne, Allah ne ya aiko shi. Sunansa wani ɗan wani, jikan wani, ya fito daga ƙabila kaza. A cikin kuwaye ya fi dangantaka da shi. Sai Abu Sufyan, lokacin bai musulunta ba. Ai muna jin Abu Sufyan, baban Muawiya bin Abi Sufyan. Galibi kuma shi Abu Sufyan duk sanda za a fita da tawaga ta kasuwanci shi yake zama jagora. Abu Sufyan sai ya ce na fi kowa kusa da shi. Abu Sufyan yana da kusaci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sun haɗa kaka da annabi. Annabi sunansa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Sun haɗa kaka da annabi akan Qusay. Abu Sufyan sun haɗa kaka da annabi akan Qusay. Sai Abu Sufyan ya ce ni na fi kusa da shi. Sai ya ce to matso. Abu Sufyan ya matso. Sai shi sarkin Sham Hiraqal sai ya ce ma wanda suke tare da Abu Sufyan tawagarsa, idan na tambaye shi ya ban amsa ƙarya ko an karar da ni? Suka ce to. Sai ya ce wallahi ba dan wannan maganar da yi ba da na yi ƙarya, in ji Abu Sufyan, saboda lokacin bai musulunta ba. Da ya tashi farkon tambayar da ya fara yi wa Abu Sufyan shi ne kaifa nasabuhu fiku, yaya nasabarsa take a cikinku? Ya tambayi Abu Sufyan. Sai Abu Sufyan ya ce huwa fina dhu nasabi, ai shi a cikinmu ya fito daga ƙabila wacce take mafi ɗaukakan ƙabila, ma'ana yana da nasaba wacce take mafi ɗaukakan nasaba. Sai wannan sarki na Sham ya ce wa kadhalika al-anbiya tub'athu fi ansabi qaumihim. Yace to aiko haka dama Allah in ya tashi aiko annabi yana aiko shi ga ƙabilar da tafi ɗaukaka na mutane. Sai ya tambaye shi a asharafun nasu taba'uhu am du'afa'uhu, waɗanda suka amsa da'awarsa suka bi shi maɗaukakan mutane ne ko makaskanta? Sai ya ce makaskanta. Ya ce to haka annaba suke, idan sun zo da'awa makaskantan mutane ne suke bi su. Sai tambaya ta uku da ya masa, ya ce a cikin iyayensa akwai wanda ya taɓa zama sarki, ya taɓa mulki, ya taɓa sarauta? Sai ya ce babu. Ya ce to da akwai, in ji shi sarkin Sham, ya ce to da akwai wanda ya taɓa sarauta? Sai in ce sarautar iyayensa yake. Ya masa tambayoyi kusan guda goma, kuma duk tambayar da ya masa amsar da zai bayar sai ya ce wannan alama ce da take nuna shi annabi. To bayan an kammala tambayoyi, Abu Sufyan yana ba da amsa. Sai ya ce to ina tabbatar muku zai mallaki gurbin ƙafan nan nawa, yana nufin zai sallama, zai karɓi musulunci. Saboda me? Duk tambayoyin da ya yi, amsoshin da aka bashi sun tabbatar masa cewa annabi. To a nan sai fadawansa da 'yan majalisunsa sai aka ruɗe ana ta hauragiya a cikin fada, fada ta rincaɓe. To sai ji tsoron kar ya rasa mulkinsa. Sai ya ce kai wasa nake mai. Sai ya ci gaba da tafiya akan addininsa. Amma dai ya nutsu a ransa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne sakamakon tambayoyin da ya yi. Kuma in mun kula wa ya tambaya? Abu Sufyan. Abu Sufyan kuma a lokacin ma yaƙi ne tsakaninsu shi da annabi, amma duk da haka ya faɗi gaskiya akan annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan hadisi na Abu Sufyan ya tabbatar mana cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa zaɓi na musamman bisa ƙabilar da ya fito da kuma nasabar da ya fito daga cikinta. to gabanin mu karanta wannan nassi da aka kawo mana cikin wannan littafi malamai sun ambaci dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ko hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki yayi zadi na musamman wa annabi ta fuskar kabila da kuma nasaba wacce ya fito daga cikin ta dabi'a bisa dabi'a da al'ada ta larabawa ba sa sallama wa mutumin da ya fito daga kabila wacce take makaskanci ba sa mika masa wuya ba sa ma yadda ya jagorance su to kaga yanzu in Allah ya aiko annabi a cikin makaskanciyar kabila ya fito daga nasaba wacce take makaskanciya ba za su saurare shi to shi yasa Allah ya aiko annabi daga kabila mafi daukaka ta yanda zai yanke musu hanzari ya aiko annabi cikin nasaba wacce take madaukakiya ta yadda ya yanke musu hanzari ba su isa su soki annabi ta fuskar kabilar sa ba ba su isa su soki annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar nasaba sa wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Allah madaukakin sarki ya aiko annabi cikin kabila wacce take mafi daukaka sannan malamai suka ce zabin da Allah yayi wa annabi kabila wacce take mafi daukaka kabila Quraishawa kuma kabila Quraishawa kabila ce ta Larabawa wannan na hukunta duk musulmi ya so jinsin Larabawa saboda me saboda yanda Allah ya fifita wannan kabila ta Larabawa din sannan kuma ya aiko manzansa a cikin su ya saukar da littafin sa na Al-Qur'ani da harshen su shine suka ce wannan na nuna cewa duk inda musulmi yake ana so ya so jinsin Larabawa ba wai ya so su a daidaikun su ba a ayi sojinsu saboda a daidaikun su akwai na kirki akwai na banza a daidaikun su akwai musulmi akwai kafir ka kuma ba inda za a ce musulmi ya so kafir kenan ba daidaikun su za a so ba a za a so jinsin wannan bangare na Larabawa inji malamai kamar yadda suka fai farkon littafin yace mana as-sayyidul akram wato yanzu zai fara mana bayani dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nasabas yace as-sayyidul akram alladhi sharafa an-nasu bi wujudi shi annabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyid shugabani ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da as-sayyid da shugaba saboda annabi shi ma ya kira kansa da wannan laqabi yayi wa kansa wannan laqabi cikin hadisi wanda yake ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adama wala fakhr kaga kenan annabi ba shugaban iya wannan al'umma bace duka ƴaƴan annabi adam kenan duk mutan duniya tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa na ƙarshe a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine shugaban su wannan hadisi ne ingantacce annabi yace ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam shi yasa a nan gurin wannan mai littafi na nurul yaqin ya kira annabi da as-sayyid shugaba shugaban duka ƴaƴan annabi adam alaihi salam yace al-akram shugaba wanda yake mafi karamci annabi mutum ne mai karamci mutum ne mai kyauta mutum ne mai taushin hali ba shi da ruwa ko kaɗan duk abin da ya shigo hannunsa baya zama annabi yana samun dukiya mai tarin yawa amma dukiyar ba ta zama sai a wuni a kwana a gidansa ba dora tukunya ba saboda duk abin da ya shigo hannunsa tafiya yake sallallahu alaihi wa sallam alladhi sharafa an-nasu bi wujudihi wanda mutane suka samu daukaka saboda samuwarsa saboda samuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane sun samu daukaka mu ma mun samu daukaka ne saboda aiko shi da aka yi da haske na addinin musulunci imamu darami ya fitar da hadisi cikin sunan dinsa wanda aka samu daga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yake cewa shi bai taba gani ba a rayuwarsa bai taba gani ba tunda yake a rayuwarsa garin Madina ta yi haske sai ran da annabi ya shiga yace lokacin da annabi ya shiga sai garin Madina ya haskaka inji Anas dan Malik bai taba ganin garin Madina ta yi kyau ta yi haske ba kamar ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin Madina ka kenan sun samu daukaka da shigan annabi sallallahu alaihi wa sallam garin Madina sannan kuma bai taba ganin garin Madina ta yi muni tayi duhu ba kamar ranar da annabi ya rasu ran da annabi ya rasu komi sai rincafe musu duka suka fita cikin hayyacin su inji Anas dan Malik wannan hadisi Imam Ad-Darimi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa sannan Imam Tirmidhi shi ma a cikin sunan dinsa ya fitar da hadisi kwatan kwacin wannan Anas dan Malik yace lamma kana yawmul ladhi dakhala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adaa minha kullu shay ranan da annabi ya shiga garin Madina komai sai da ya haske inji Anas dan Malik yace falamma kana yawmul ladhi mata fihi adlam minha kullu shay ranan da kuma annabi ya rasu komai sai ya duhu duhu kenan a ce babu haske gaba daya ba wannan yake nufi ba ba wannan yake nufi ba hasken da yake nufi na zuciya zukatansa sun yi haske saboda sun samu haske na addinin musulunci sun an waye musu da kai abubuwan da suke na jahiliya yanzu duk an kakkabe su daga ciki to kaga sun samu me sun zukatansa sun samu haske duhun kuma da yake nufi anan shine yanda suka rude suka dimauce suka rikirkice sabanin rasuwan sakamakon rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yanda wasu daga cikin wanda suka shiga musulunci ba shiga na gaskiya ba suka koma gidan jiya ka koma hansu gidan jiya duk sun koma duhu da suna cikin haske tunda musulunci haske ne kafirci kuma duhu ne to ran da annabi ya rasu an samu dandazo mai tarinya da suka koma kafirci to haka kafirci kuma duhu ne malamai suka ce abinda Anas ke nufi kenan ba wai a nemi haske gaba daya a rasa shi cikin garin Madina ba a'a an rasa haske na musulunci daga gurin galibi na Laraba musamman Larabawan kauyuka da suke gefen Madina to kaga tabbas cewa da yayi allazi sharufan nasu wujudihi wanda mutane suka daukaku a sakamakon samuwarsa wannan magana ta sa haka take yace huwa Muhammadu ibn Abdullahi wannan sunan sa kenan Muhammadu ibn Abdullahi Muhammad amma ba shi kadai bane sunan sa mun san a Qur'ani Allah ya kira shi da sunaye guda biyu Allah ya kira shi da Muhammad Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa amanu bima nuzila ala Muhammad cikin suratul Muhammad ko suratul Kitab hakina a waɗannan gurare Allah ya kira shi da Muhammad akwai kuma gurin da Allah ya kira shi da Ahmad ya ati min ba'di ismuhu Ahmad kenan a Qur'ani Allah ya kira shi da sunaye guda biyu ya kira shi da Muhammad ya kira shi da Ahmad shi kuma ya kira kansa da wasu sunaye guda uku ko hudu kari akan waɗannan guda biyu ya kira kansa da Al-Mahi ya kira kansa da Al-Hashim ya kira kansa da Al-Aqib kaga in ka hada waɗannan sunaye guda uku ka hada su da Muhammad da Ahmad sun zama sunaye guda biyar waɗannan sune sunayen annabi guda biyar a wata riwaya kuma akwai inda ya ƙara suna na shida sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to amma malamai da suka zo bayani kan sunan annabi wasu sai suka ce sunayensa ya kai 30 sunayensa sun kai 30 wasu kuma suka ce a sun kai 99 kamar yadda Allah shi ma yana da sunaye 99 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye yayi amfani da abin da sunayen suka kunsa zai shiga aljanna amma malamai suka ce fadin annabi cewa Allah na da sunaye 99 ba shi ke nuna cewa bayan 99 Allah ba shi da wasu sunaye ba iya sunayen Allah 99 ne kawai a'a da aka bibi na soshi na Qur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an tara sunayen Allah sun haura 99 to amma me yasa annabi ya ce Allah na da sunaye 99 su waɗannan 99 duk wanda ya kiyaye su ya san su yayi aiki da abin da suka kunsa zai shiga aljanna kaman ka ce ina da naira 2000 na tanadar da ita dan sadaka wannan na nuna cewa bayan dubun bakka da wata zai wahala zai wa kana da 10,000 ko kana da 20,000 ita dai dubun ce kawai ka tanadar da ita dan sadaka to haka ne anan ma cewa Allah na da suna yace 79 duk wanda ya kiyaye su yayi aiki da abin da suka kunsa zai shiga aljanna wannan ba shike nuna cewa ba shi da sunayen da suka haura adadin su ya haura 79 ba to wasu malamai su suka ce kamar yadda annabi yayi wannan bayani a wannan gaba shi ma yana da sunaye 79 wasu kuma suka ce sunayensa sun kai 300 ibn al-arab daya daga cikin malamai magabata yace sunayen annabi ma ai sun kai 300 wasu kuma suka ce sun ma haura sun kai 2000 to amma dai a cikin nassi na hadisi mun samu cewa sunayen annabi guda 6 yawanci wanda zaka ji malamai suna karawa sai kaga ba suna bane siffa ce ta annabi ko kuma laqabi nasa yanzu kaman imamul iraqi a cikin alfiyatus siratin nabawiyya ya irgo sunayen annabi guda 30 to amma idan ka bibi sunayen da ya irgo zaka ga guda 5 din farko sune asalin sunayen annabi da annabi ya kira kansa da su cikin hadisi Allah ya kira shi da su cikin alqur'ani sauran duk sai ka ji laqabi ne ko kuma siffa cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma abin natijar da zamu fita da ita a wannan gaba na yawan sunaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna mana girmansa girman annabi daukakarsa kimarsa darajarsa matsayinsa saboda yawan suna ga abu alama ce da take nuna daukakan wannan abu Allah da ya zama yana da sunaye da yawa kaga alama ce da take nuna girman Allah da daukakarsa Allahu Ar-Rahman Al-Malik Al-Quddus Ar-Rauf Ar-Rahim kaga duka sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala kaga wannan na nuna mana daukaka da girma na Allah maukakin sarki Al-Qur'ani yana da sunaye daban-daban dan a nuna mana girman Al-Qur'ani an kira shi da Al-Kitab zalikal kitabu la raiba fihi an kira shi da Al-Furqan an kira shi da Al-Kitab kaga duka sunaye ne na Al-Qur'ani dan a nuna mana girman Al-Qur'ani to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da sunaye wanda suke masu tarin yawa Allah ya kira shi da sunaye daban-daban dan a nuna mana girman annabi sallallahu alaihi wasallam da daukakarsa Imam al-Iraqi kamar yadda muka yi bayani ya lissafa sunaye guda 30 na annabi Muhammadun ma'a al-Muqaffi Ahmad al-Hashim al-Aqib wal-Mahir Rada wa huwa al-musamma bi nabiy ar-rahmati fi muslimin wa bi nabiy at-taubati wa fihi aidan bi nabiy al-malhama wa fi riwayat an-nabiy al-malhama Taha wa Yasin ma'a ar-rasul kadhaka Abdullah bit-Tanzil والمتوكل النبي الأمي والرؤوف الرحيم أي رحمة كذا مبشرا نذيرا وشاهدا سلبه منيرا وأن سنين بدا 30 نا النبي صلى الله عليه وسلم ده إمام العراقي يكاوس تكين لتاب إنسا ألفية السيرة أما إذا منك لدى سنين ده إرغود زامك قال بنسو سفوفيني أما كذا محمد وأن محمد سنين النبي كما لشما أكي كرانسا ma'al muqaffi muqaffi annabi kansa ya kira kansa da al-muqaffi ahmad ahmad Allah ya kira annabi da ahmad al-hashim annabi ya kira kansa da al-hashim al-aqib annabi ya kira kansa da al-aqib al-mahi annabi ya kira kansa da al-mahi sunaye guda nawa guda 6 to wadannan sunaye ya tabbata Allah ya kira shi da wasu shi ma ya kira kansa da wasu muhammadun ma'al muqaffi ahmad al-hashim al-aqib wal-mahi to amma sauran da suka biyo ba wannan sai ka ji duka ba sunaye bane siffofi ne yace wa huwa al-musamma bi nabiyir rahmati shine ake kiran shi da nabiyir rahama me ma'anar nabiyir rahama annabin tausayi kaga ai siffa ce ba za a ce suna ba wa huwa al-musamma bi nabiyir rahmati fi muslimin wa bi nabiyit taubati ana kiran sa nabiyit tauba kaga nabiyit tauba ma ai siffa ce cikin siffofin annabi annabin tuba وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة وفيه أيضا بنبي الملحمة وفي رواية النبي المرحمة طه وياسين ياسين طه تكنسون عن النبي ياسين ياسين تكنسون عن النبي أما ما لم يسكت شيء وأن الإجتهاد هذه لناس أما طه هربا نمدابي لعل أبود وتسورة تكن القرآن دسور طه ما أنزلنا عليك القرآن ba malaman tafsiri sun yi ta kai kawo ba kan shin waɗannan harufa suna da ma'ana ko ba su da ma'ana hakenan bai kamata a ce yana daga cikin sunayen annabi ba da kuma zaka ga mutane suna sawa ƴaƴansu da da ana sawa da ana sawa da ya da yasin fa ana sa yasin kaman dai dahan ana sawa amma yasin kaman ba a cike sawa ba a ce dahe kwarai kuwa to da yasin da daha duka ai harufa ne da aka bude wasu surori da su wannan suratu daha wannan suratu yasin to imam al-iraqi ya lissafa su cikin sunayen annabi amma magana mafi rinjaye ba sa cikin sunayen annabi wasu harufa ne da aka bude farkon alqur'ani da su akwai hadisi da bukhari da muslim suka fitar da shi wanda aka samu daga jubairu dan mut'im Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace innani asma'an yace lalle ni ina da sunaye ana muhammad kaga annabi ya kira kansa da muhammad wa ana ahmad shi ma ya kira kansa da ahmad kamar yadda Allah ya kira shi da muhammad kuma ya kira shi da ahmad yace wa ana al-mahi nini ne al-mahi suna na uku kenan ko alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra wanda Allah zai goge kafirci da ni shine ma'anan al-mahi to me ma'anan muhammad me ma'anan ahmad zamu duba ma'anan waɗannan sunaye muhammad da ahmad amma annabi ya kira kansa muhammad ya kira kansa ahmad ya kira kansa mahi sai bayyana me ma'anan al-mahi in an ce al-mahi yace alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra ni ne mahi wanda da ni Allah zai goge kafirci kamar yaya Allah zai goge kafirci da annabi malamai suka ce abinda annabi yake nufi cewa Allah zai goge kafirci da shi shine zuwan sa ai mutanen makka da mutanen madina suna bautan gumaka to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga garin madina ai bautan gumaka ya kawo saboda mutan madina sun rungumi addinin musulunci to a shekara ta 8 kuma da annabi yaje ya shiga garin makka ai ya kwace ta garin mushrikai wanda ake cewa fathu makka annabi ya bude makka ya kakkaɓe makka daga dauda na shirka ya fidda gumakan da aka sa cikin ɗakin Ka'aba guda 360 adadin kwanan shekara ai a shekara ana da kwana 360 to haka suka sanya gumaka a cikin ɗakin Ka'aba sannan akwai gumaka kuma kewaye da ɗakin Ka'aba suna da Lata suna da Uzza afara'aytum Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra ita kuma manata na mutanen Ta'ifa duka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya karkarya su to kaga kenan ma'anan al-mahi wanda ya goge kafirci da shirka da bautan gumaka cikin garin Makka da Madina wannan haka wani fassara da wasu daga cikin malamai suka yi kenan wasu kuma suka ce abinda ake nufi da al-mahi shine wanda da shi ko da aiko shi Allah zai musanya addini na kafirci zuwa addinin musulunci a sassan duniya ba kawai iya Makka da Madina ba kaga wannan maganar kuma zai fi karfi tunda annabi bai taba zuwa azare ba amma ga addinin da annabi ya zo da shi a azare a ce maka kashi in an ce maka kashi 99 da ɗigo 9 na mutanen azare musulmai ne ba za ka yi musu ba a ce ma kashi 97 ko kashi 96 na mutanen Bauchi musulmai ne ba za ka yi musu ba kuma annabi bai taba zuwa Bauchi ba sai ga addinin da annabi ya zo da shi ya mamaye Bauchi ya mamaye azare to wannan zai nuna maka kenan da aiko shi Allah ya goge kafirci a sassan duniya ba iya Makka da Madina ba musulunci har America ya shiga Ingila ya shiga Faransa kasashen kafirai duka musulunci ya ratsa kai wasu cikin turawa ma in kaga yanda suke riko da addini sai kaga yafi na Larabawa saboda ba sa wasa in sun karɓi addini hakan wannan duk zai fassara cewa Allah ya goge kafirci da aiko annabi to shine ma'anan al-mahi wanda Allah madaukakin sarki ya goge kafirci da aiko shi sai sunansa na hudu ya ce wa ana al-hashim kuma ni ne al-hashim in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene ma'anan al-hashim yace alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wanda za a tashi mutane a bayana ma'anan al-hashim kenan wanda zai riga kowa tashi daga kabarinsa annabi ranar tashin kiyama shi za a fara tayarwa daga kabarinsa shine ma'anan al-hashim wanda in an tashe shi sai a tashi sauran mutane annabi yake faɗi cewa za a tashe shi daga kabarinsa sai ga annabi Musa yana riƙe da kafan al'arshin Allah madaukakin sarki bai sani ba shin an riga tashin sa kafin a tashi Musa ko sai da aka tashi Musa sannan aka tashe shi amma ma'anan al-hashim shine wanda za a tasa kafin a tashi kowa daga kaburburan su to wannan na daga cikin sunan annabi suna na hudu kenan ko yace wa anal aqil kuma ni nine aqil wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi me ma'anan al-aqil wanda yazo cika makon annabawa wanda Allah ya rufe annabawa da shi wanda ya biyo bayan annabawa shine karshen annabawa wadannan sunaye guda biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira kansa da wadannan sunaye to yanzu duk mun ji ma'anan al-mahi mun ji ma'anarsa mun ji ma'anan al-hashim mun ji ma'anan al-aqib al-mahi wanda Allah ya goge kafirci da musulunci sakamakon aiko shi ma'ana wanda zai zo ya goge kafirci kuma zuwan sa cikin iko Allah an goge kafirci kuma har yau har gobe ƙara musulunta ake yi ana samun dandazo masu tarin yawa da suke musulunta za ka yi mamaki in ka ga percentage din mutanen da suke musulunta musamman a Ingila za ka yi mamaki sosai nan da wasu shekaru za a waye gari ƙasar Ingila ta bada mamaki shekara 10 zuwa 20 za ka yi mamaki yanayin yanda ake rungumar musulunci ake karɓansa to kuma haka a sassan duniya za ka ga ba ƙaramin karɓan musulunci ake yi to sunan Muhammad menene ma'anan Muhammad ma'anan Muhammad shine wanda aka gode masa godiya mai tarin yawa shine ma'anan Muhammad wanda aka gode masa godiya mai tarin yawa Allah madaukakin sarki ya gode masa mala'ikun Allah sun gode masa mutan duniya ma duka sun gode masa da musulmi da kafir ko su gode masa yanzu ko ka su gode masa yanzu dole akwai ranar da kowa ko ya ki ko ya so sai ya gode masa shi yasa aka kira shi Muhammad Allah ya gode masa mala'iku sun gode masa sannan mutan duniya dukan su sun gode masa in ma ba duka suka gode masa ba dole ne ranar tashin kiyama duk sai sun gode masa shi yasa aka kira shi da Muhammad shayago kenan wanda aka yabe shi aka gode masa da musulmi da kafiri duka dole kowa sai ya gode masa ranar tashin kiyama kamar yanda yazo cikin hadisin cito hadisin cito mun san ranar tashin kiyama mutane za su hada kansu gabaki ɗayan su da musulmin su da kafirin su dukan su su tunguma su tafi gurin annabi Adam alaihi salam suna nema yaje nema musu ceto gurin Allah madaukakin sarki Allah ya musu hisabi kowa ya san matsayin sa saboda yanayin da ake ciki yanayi ne na tashin hankali يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد متاني سنة في سنة تنكي كاتي هي سكا شامعي نجيا سكي باك ما ينجيا بني عذاب الله تكو تيساني تيرا كبيه mai ciki za ta haife saboda tsananin tashin hankali da ake ciki mai goyo za ta cire ta yi watsi da shi tana ta kanta nafsi nafsi yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani a ranar mutum zai ga masoyinsa na kunta kuya gudu ya bashi ya ga mahaifinsa ya gudu ya bashi ya ga mahaifiyarsa ya gudu ya batta ya ga matarsa ya gudu ya batta ya ga ƴaƴansa ya gudu ya basu kawai kowa ta kansa yake saboda tsanani da ake ciki da firgici na wannan rana a ranar rana za ta zo tsakaninta da kawunan mutane bai wuce girman zira'i ba mu duba a yanzu ratar rana da ƙasa amma idan rana ta gasa ƙasa ba ma kai ta gasa ba in ka taka ƙasa sai ka kuna in kwalta ta gasa ka taka sai ka kuna in ruwa aka ajiye a rana sai ka ji yayi dumi wani ma sai ka ji yayi zafi saboda zafin rana to ina ya ga a ce ga ranar ta zo tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamun ɗaya ba kake tsammanin al'amarin zai kasance za ka ji ƙwaƙwalwa tana tafarfasa kamar yadda tukunya take tafasa a kan wuta saboda zafin rana wani za ka ga gumi ya kawo masa sarangani kamar ya shiga cikin ruwa wani kuma zai kawo masa gwiwa wani zai kawo masa kunkumi wani zai kawo masa cibiya wani zai kawo masa kafada wani kan magumin zai cinye shi kamar ya fada cikin kogi gumi kuma mai tsananin zafi kaman yana cikin tafashashen ruwa Allah ya tsiratar da ku saboda firgici na wannan rana to mutane kowa fata yake kowa Allah Allah yake ai maza ai hisabi da kowa ya san matsayin sa saboda ana cikin tashin hankali to za a dunguma gaba daya sai a tafi gurin Annabi Adam alaihi salam a ce ka je ka nema mana ceto ya baban mu kai ne baban kowa da kowa je ka mana ka nema mana ceto gurin Allah ai mana hisabi kowa ya san matsayin sa sai ya ce ina wane mutum in ji mutuwa ai bazan iya ba bazan iya zuwa gurin Allah ba ina jin kunyan kaduwa ta da Allah saboda nayi sako guda Allah ya sanya ni a cikin gidan aljanna ya nuna min itaciya yace kannaci shedan ya rube ni nace to wannan sako da ne ina tsoron kaduwa ta da Allah yau da muke sako 10-20 muna tsoron kaduwa da Allah shi annabi adamu gaba daya a rayuwarsa sako daya yayi amma a sako dayan nan yana jin kunya yana jin kunya ya haɗu da Allah mu kuma muna sako a wuni zamu yi sako uku zamu yi biyar zamu yi goma wani ma sai yayi 20 amma hankalinsa a kwance baya jin kunyan Allah baya tsoron haduwa da Allah amma annabi adam sako daya yana jin kunyan haduwa da Allah kuma abinda zaka duba shekara nawa mu muke a duniya Annabi Adam kuma shekara nawa ne? A ɗan shekarun mu 60-70 in aka ce zauna ka rubuta laifi kukan wani sai ka wuni ka kwana ka wuni ka kwana baka je ƙarshen shi. Shekarun mu 60-70. Annabi Adam kuma shekara 1000 Allah ya hukunta masa. A cikin shekara 1000 din ya ɗauki shekaru 40 ya ƙara ɗansa Annabi Dauda. Kaga saura shekara 960 ko to a shekara 960 sako ɗaya yayi amma yana jin kunyan haɗuwansa da Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ba zan iya nema muku ceto ba ku tafi zuwa gurin wani na ku tafi zuwa gurin Nuhu shi ne farkon manzo a barkasa annabi Nuhu alaihi salam shi aka fara aikowa ya kira mutane zuwa ga tauhidi walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr sai su kama hanyar su tafi gurin annabi Nuhu alaihi salam su je su masa kirari kai ne farkon manzo a barkasa je ka mana gurin ubangijinka ka nema mana ceto sai ya ce ba zan iya ba ina tsoron haɗuwana da Allah subhanahu wata'ala kaga annabawa ke kowane annabi yana tsoron haɗuwarsa da Allah tare da cewa Allah ya yarda da su Allah ya tsarkake su Allah ya amintar da su sun san makomansu amma tare da haka suna tsoron haɗuwarsu da Allah saboda girman Allah subhanahu wata'ala mu kuma ga girman Allah amma za mu saba wa Allah ba ma tsoron Allah ba ma ganin girman Allah su kuma suna ganin girman Allah suna tsoron Allah suna jin kunya su yi abin da Allah ya hana su kuma Allah yana ganin su saboda duk lokacin da kake abin da Allah ya hana ka Allah ba yana ganin ka baka kunyansa ne ko kuma girman nasa ne a gurinka bai gama cika ba kaga in girman Allah ya kai ya kawo tare da kai yace kar kai kaza saboda girmansa sai ka kaurace wannan abu da jin kunyan ya ganka gashi fa kana abin da ya hana amma annabawa ibnu yace na jin kunya haƙuwansa da Allah subhanahu wataala saboda shi yayi addu'a dan halakar da muke duniya gaba daya rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara wannan shine addu'an da annabi Nuhu alaihi salam ya ubangiji kar ka bar wani kafiri a ban kasa yana rai la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum lalla ya Allah in har ka bar su a ban kasa yudillu ibadaka za su fatar da bayyana wa la yalidu illa fajiran kafara kuma ba za su ta haihuwa ba sai fajirai kafirai saboda haka duka halakar da su Allah Allah kuma amsa addu'ar annabi Nuhu alaihi salam ya tseratar da wanda suka yi imani tare da Nuhu su kuma sauran da ba su imani ba duka Allah halakar da su sai ce to shi da yayi addu'a a halakar da mutan duniya yana jin kunya haƙuwansa da Ubangiji a tafi gurin waninsa a tafi gurin annabi Ibrahim shi kalimi ne na Allah masoyi ne na ƙarshe na Allah wata khadallahu Ibrahima khalila za su tafi gurin annabi Ibrahim su je su masa kirari kai masoyin Allah ne kai majidadin Allah ne ka je gurin Allah maɗaukakin sarki ka nema mana ceto da Ibrahim ya ce mu ba zan iya ba. Na faɗi wasu maganganu guda uku wanda ba haka bane. Tare da cewa malamai suka ce an duba zahiri za a ga babu ƙarya ciki. Da ya kashe wannan gunki gumaka na masu bautan gunki suka zo suka tambaye shi yace ku tambayi babban su ai kaga ba ƙarya yi ba. Bai ce a aba ni bane cewa ku tambayi babban su. Lokacin da ya taho da shi da matarsa Sara sarkin Misra ya ganta ta burge shi ko fadawansa suka kai masa tsegumi cewa ga wani can yana tawa da mata kyakkyawa shi kuma in ya ganka da mata kyakkyawa sai kwaci sai ce in kin je ya tambaye ki ya ce ke mata ta ce ki ce ke yar uwa ta ce saboda a lokacin ita yar uwarsa ce ame a musulunci kaga a zahiri ba yace to yana tunanin hakuransa da ubangiji subhanahu wataala saboda haka safi gurin waninsa safi gurin annabi Musa alaihi salam Allah yayi magana da shi babu takunta babu dan aike inda Allah in zai magana da manzo kan turo jibrili amma annabi Musa fa kai tsaye Allah yayi magana da shi wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa to in aka tafi gurin annabi Musa shi ma sai ya bada uzuri yace shi ya kashe wani shedanin mutum yana tsoron haɗuwarsa da Allah a tafi gurin wani sa a tafi gurin Isa alaihi salatu aka tafi gurin annabi Isa sai yace ni kamar ina matsala ta fita kowa saboda wani sashe na mutane bayan Allah ni sun rike ni ma a matsayin ubangiji suna bauta mu gashi ba ba shine yace su bauta masa din ba amma kuma yana tunanin haɗuwarsa da Allah madaukakin sarki yace ba zan iya ba ku tafi gurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace kware ni ne zan nema mafita sai ya tashi ya tafi gaban al'arshin Allah madaukakin sarki sai faɗi yayi sujjada Allah sai ya ce masa irfa ra'sak ya Muhammad wa qul yusma wa saltu uta wa shwatu shafa Allah ya ce dago kanka ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗi abin da kake so za a saurare ka tambaye abin da kake so za a baka ka nemi ceto an baka Allah zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan annabi sai nema wa al'umma ceto in ya nema musu ceto gurin Allah Allah ya bashi ceton su duka sai su dunguma su je su masa godiya mun ji inda aka samu godiya da musulmi da kafiri duka ranar tashin kiyama za su je su masa godiya shi yasa aka kira shi da Muhammad wanda kowa ya gode masa kowane mahaluki ya gode masa mutum da aljan sun gode masa mala'iku sun gode masa Allah ya gode masa shi yasa aka kira shi da Muhammad wanda kowa ya gode masa hadda kowar baki Ahmad kuma an kira shi da Ahmad saboda ya fi kowa godiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa godiya Ahmadun Ahmad al-Hamidina mafi godiyan masu godiya duk al'umman duniya ba al'umma da ta kai al'umma Annabi godiya shi yasa zaka ga duk ibadun mu cike take da me da godiya ka ci abinci ka gode ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwa kai bacci ka tashi ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kazo sallah ma cike take da me da godiya ana bude karatun sallah da me alhamdulillahi rabbil alamin idan kai ruku kazo dagowa me kake cewa sami'allahu liman hamida sai ka ce me hamdan kathiran tayyiban mubarakan kaga cike yake da godiya sallah in kai ruku godiya in kai sujjada godiya har ka sallame ibada ka cike take da me da godiya kenan wannan al'umma al'umma ce mai godiya to cikin al'umma kuma waye ki godiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa yin sallar dare sai kafafunsa sun kumbura su fito matarsa tana tausaya masa Aisha tana haba ya rasulullah ya kake wahal da kanka alhali gubira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar an gafarta maka abubuwan da kai da ma wanda ba kai ba ya zaka na wahal da kanka sai ce ya Aisha afala akuna abdan shakura ya Aisha shin bazan zama bawa mai godewa Allah ba bisa wannan gagaruman ni'ima da yayi min na gafarta min zunuban da nayi da ma wanda ban yi ba ai dole ni ta gode wa Allah to saboda yawan godiyan annabi sai aka kira shi da Ahmad ma'ana wanda yafi kowa godiya to wannan shine Muhammadu ibn Abdullahi Muhammad ibn Abdullahi wannan abin da ya shafi annabi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad kuma da Ahmad ina ga saboda kurewar lokaci za mu tsaya anan sai Allah kai mu a sati na gaba sai mu duba sauran jerin iyayen annabi musamman mutum hudun farko ko biyar din farko sai mu tsaya abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da shi abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah ya gafarta mana amin subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم غفرت لنا tambaya ta ita ce idan yaron da baya magana yayi atishawa ya kamata a ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi atishawa ana ce masa yarhamukallah ko yana magana ko ba magana ai akwai bebe wanda baya magana ko da shi yayi atishawa za a ce masa yarhamukallah ko da zai ji ko ba zai ji ba za a ce masa yarhamukallah wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce daga cikin haƙoƙin musulmi akan dan uwansa musulmi shine a lokacin da ya atishawa ya gaishe shi sawa'un yana magana baya magana yana ji baya ji wannan sunna haƙinsa ne akan idan ya atishawa ka ce masa yarhamukallah kaga shi kuma in yana ji sai ya mayar maka ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum to kaga karamin yaro da zai atishawa shi ma daga cikin haƙinsa a kanka sai ka ce masa yarhamukallah annabi ya irgo haƙoƙi guda biyar na musulmi akan ɗan uwansa musulmi daga ciki idan ya atishawa ka gaishe shi sawa'un yaro ne a'a babba ne yana magana baya magana na haƙinsa ne a kanka a lokacin da ya atishawa kana zaune tare da shi ko kana zaune kusa da shi haƙinsa ne a kanka ko zai magana ko ba zai magana ba ko zai ji ko ba zai ji ba ka sauke haƙinka ka gaishe shi ka ce masa yarhamukallah sai tambayarsa ta biyu ya ce idan mace tana da bawa ya halasta ya sadu da ita bai halatta in mace tana da bawa ya sadu da ita ba yanzu misali mace tana da bawa kuma tana da miji sai mijinta yana saduwa da ita bawan na saduwa da ita lokacin da ta samu cikin na waye kaga an samu akasi za a ce cikin na bawan ne ko kuma cikin na mijinta ne amma ka kai da kake da mata hudu duka suka samu ciki an san duka cikin ka bayan mata hudu kana da bayi hudu a ce duka sun samu ciki duk an san naka ne kaga ba a samu cuɗanyen nasaba ba amma mace da take da miji kuma tana da bawa bawan yake zuwa mata mijinta na zuwa mata lokacin da ta samu juna biyu na waye an samu cuɗanyen nasaba shine illar zina shi yasa ba a so a auri wacce take zina sai ta istibra'i ma'anan istibra'i sai mahaifanta ta kubuta daga cewa bata ɗauki ciki ba kuma ta tura to kaga a nan gurin za a iya auranta shi yasa aka shar'anta idda mace ta yi idda wacce ta fita daga gidan wannan ba zai aure ta ba sai ta yi idda iddan kuma jini uku nan zai tabbatar da cewa ko ka dan babu ciki tare da ita saboda kar ta fita daga gidan wannan ta je ta auri wannan kuma bayan kwana kaɗan a ga tana da ciki sai a kasa ganewa cikin namijin baya ne ko kuma na mijin sabon da ta aura amma tun da ta yi idda ta yi jini uku an san bata da ciki yanzu ko da ta auri wani miji ba za a samu cuɗanyen nasaba ba ga kenan bai halatta mace ta tare da bawanta ba asali ma su malamai suna cewa bawanta in har ya zama mai sha'awa to dole ne ta yi sitira a gabansa ba za ta fidda tsiraicinta a gabansa ba duk gurin da aka ce ta sitirce gaban ajinabi to dole za ta sitirce gaban bawanta in mai sha'awa ne ba zai shiga karkashin ulul irbati. Ulul irbati su ne yaran gida masu aiki wanda ba su da sha'awa. Wanda ba su da sha'awa to wannan an yi sassauci za su shiga gurin mata ko da ba su yi hijabi ba. Amma matashi wanda yake da sha'awa haramun ne shigansa kan mata ko da ma'aikaci ne ko da aiki yake a gida sai in suna cikin sutura. To kuma ana wannan kurakura. A ɗauko matashi ɗan shekara 20, 25, 30, 35 a ajiye shi direba ko kuma a ajiye shi yaron gida yana shiga kan matan gida ba tare da hijabi ba. To shine wani lokaci sai ka ga barna ya hau. Dama da an kauce hanya Allah shikenan kuma sai a halaka. Halaka ta duniya da lahira gaba. Abin da zai faru sai ka ga shi mai gidan da ya saki abin ba zai masa daɗi ba. Inda abin zai ban kada a gabansa ya gane. Tambayarsa ta ƙarshe ko da yake ba tambaya ba ce bukata ce, ya ce wannan kuma don Allah ka yi nasiha da jan hankali ga 'yan uwa musulmai da mu dinga rufa wa juna asiri, mu daina tona wa juna asiri. Idan mun rufa wa juna asiri mu ma Allah ya rufa mana namu asirin. Fatan alheri. Dama ana so mutum ya zamanto mai rufawa ɗan uwansa asiri abu ne wanda yake abun so a musulunci. Ba a so ka zama mai tonawa ɗan uwanka asiri, ka zamanto mai sirri dangane da ɗan uwanka musulmi. Tabbas kamar yadda ya faɗi, wanda ya rufawa ɗan uwansa asiri shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai rufa masa nasa asiri. Sannan kuma bude asirin ɗan uwanka musulmi wasu malamai suna ga kaman tozarta shi ne. Allah kuma baya so a tozarta musulmi a duk inda yake. Shi yasa ba a so ka zamanto mai kwakwafi sai ka kwakulo aibin ɗan uwanka. Ba a so. Annabi ya ce wala tajassasu, kar ku zama masu bincike masu kokarin kwakulo da banka ko laifuffukan 'yan uwanku. Sannan in ya bayyana gare ka ka kame bakinka, in ba nasiha za ka je ka musa ba. Ka je kana buɗawa gaban mutane kana bankaɗawa, malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala baya son haka. To in ka rufa ma wani asirinsa kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai rufa maka naka asirin. Wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam barka da dare, Allah ya ƙara lafiya amin. Malam dan Allah, ma'anar sunan Harira a cikin musulunci fa'idarsa mece ce? In ka ce Harira, yana tambaya ne kan sunan Harira, ma'anar sunan na ko hari ko harira ne ma'anan sunan Harira. To a kalmar, tabbas kalmar Harira kalma ce ta Larabci, wato ƴantacciya. Harira wacce take ƴantacciya, kamar yadda za a ce hurratun hariratun, ƴantacciya shine ma'anan kalmar Harira. To akwai kuma suna cikin sunayen mutan jahannama da ya zo da wannan lakabi din. Sannan kuma akwai lakabi da ake yi wa kyanwa, inda hababba ne, hirratun hariratun hurairatun. Shi yasa ake cewa Abu Huraira Abu Huraira, ma'ana baban yar kuliya, saboda yanda yake son kuliya sai ya ɗauke ta duk inda zai je yana tafi da ita, yana sa ta aljihunsa. Idan yana zaune tana kan cinyarsa, in ya tashi yana tafiya zai sa ta a aljihunsa. To shi ne sai danginsa suke ce masa kai wannan yanda kake son kuliya ka zama babanta, baban kuliya. To daga nan ake ce masa Abu Huraira. wata riwaya kuma ta nuna sahabban annabi ne suka masa wannan lakabi, wata riwaya kuma ta nuna annabi ne ma ya masa yanda ya ga yana son kuliya sai ya ce masa anta Abu Huraira. To Harira yana da ma'anoni da yawa, inda haƙun ne in kuma da ha babba ne yana ɗaukan ma'anan kuliya, inda ha babba ne Harira. Mu kuma a Hausa ba ma bambance ha da ha, ha ƙarama in ji Bahaushe ya ce ha ƙarama da ha babba. Mu a Hausa ha babba kawai muke da ita, ha muke cewa mu ce Harira, ba ma cewa Harira, da dai mu ce Harira. To kaga idan mun ɗauki Hariran da muke faɗi yadda Bahaushe yake faɗi, zai iya ɗaukan ma'anan sunan kuliya. In kuma mun ɗauki Harira da ha'un da Bahaushe ba shi da wannan, zai ɗauki ma'anan ‘yantacciya, kuma zai ɗauki ma'ana na sunan wuta cikin sunayen wutan jahannama. Allahu ta'ala alam. To menene fa'idar sunan sunan Harira? Ban san fa'idar sunan Harira ba. Na'am.
Ni kan ma sunan uwata ne, amma ban
sa ba saboda
wannan halin. Ko mu zama ne ejeje. A bar shi domin ejeje. A bar shi a Harira na kamar
kana bai yana fatiya kai ran ka fara kiya kuma kuma gaba da shi
lokacin da na ga ga wata na
kun kazo kuma na zo na tsara ne malam yana na ku sallah samuwan nan ka fatiya har ba na ji wannan.
Na'am, ga tambaya nan da aka yi wanda za ta zama ta ƙarshe kenan. Tambayoyin guda biyu ne. Na farko, a lokacin da kake bin liman, sai liman yana karanta Fatiha, shin kai ma za ka karanta Fatiha ne, ko kuma za ka yi shiru ka saurare shi? Kaga in a ɓoye ne nan ba matsala, ka san yana karatu kai ma za ka yi ko? To amma in a bayyane yake fa, kai ma za ka yi karatun ne ko kuma za ka saurara? Akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai. Wasu malamai kamar irin su imamu na Malikin, irin su imamu Abu Hanifa, su imamu Shafi'i, sun tafi kan cewa a lokacin da kake bin liman yake karatu a fili, to nan kai ba za ka yi karatu ba, za ka saurare shi, saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Idan ana karanta Al-Qur'ani, ku saurari wannan karatu na Al-Qur'ani, ku yi shiru, fastami'u lahu, ku yi sauraro ga wannan karatu, wa ansitu kuma ku yi shiru kenan, ku ka ku yi karatu, la'allakum turhamun. Fatan in kun yi hakan za ku zama cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake yi wa rahama. Kace to yanzu liman da yake gabanka yana karatu, Allah kuma ya ce fastami'u lahu, sai ka saurara, wa ansitu sai ka shiru kai kanka. Sannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi, ai ba komai yasa aka sanya liman ba sai dan ai koyi da shi. Ya irgo wasu abubuwa daga ciki ya ce wa idza qara'a fa ansitu, idan liman yana karatu to ku ku. Kace wannan dalilai ne da suke nuna cewa a lokacin da kake bin liman sallah, liman yake karatu a bayyane, to kai shiru za ka yi, kana sauraron karatunsa, kana halatto ma'anonin ayoyin da yake karantawa cikin zuciya. Imamu Ahmad shi kuma sai ya tafi kan cewar ai ba duka karatu ba ne zai ɗauki wannan hukunci banda suratul Fatiha. Suratul Fatiha kanka dole ne kowa ya yi, da liman da mamu, sawabun liman a ɓoye ya yi karatunsa sallar azahar da la'asar, ko a bayyane ya yi sallar magriba da isha da asuba. Mecece hujjarsa? Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta suratul Fatiha. Ya ce to dole ne kuwa da liman da mamu su karanta. Yanzu in liman ya karanta, mamu bai karanta ba, to mamu ba shi da sallah, liman yana da sallah. inji Imam Ahmad yace to in ka zo lokacin da liban yake karanta Fatiha dole kai ma ma muka karanta Fatiha inji Imam Ahmad saboda annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi ummil kitab inji annabi to yaushe za a karanta Fatiha nan ma sai suka samu ra'ayoyi guda biyu har wasu suka ce lokacin da liman yake karantawa ne zaka karanta suka ce a in kai haka ka saba annabi ya ce inni man na karatu ka saura a in ya gama karatun Fatiha kafin ya karanta sura sai ka karanta Fatiha yanzu wanda suke bin mazhabar Hanabila idan sun gama karatun Fatiha zaka ga sun bada gab mai dan tsayi tsakanin karanta Fatiha da sura mu dauki kasar Saudiya suna bin mazhabar Hanabila galibi in sun gama Fatiha zaka ji sun danyi wani shiru mai dan tsayi kaman sun bada dama wa mamu ne karanta Fatiha saboda wasu cikin malamai sun ce a lokacin da zaka karanta Fatiha lokacin tsakanin sura da Fatiha in liman ya yi shiru wasu kuma suka ce a lokacin da yake du'aul istiftah ai liman yayi kabbara kafin ya fara karatun Fatiha yana shiru yana addu'ar bude sallah to a lokacin zaka karanta Fatiha su kuma suka ce a tare da liman zaka kaga kenan ra'ayoyi ne guda uku dangane da yaushe za a karanta Fatiha wallahu ta'ala amma kaga su ma mazhaban su malikiya su shafi'iyya su hanafiya yana da karfi cewa da annabi yayi in ana karatun liman na karanta qur'ani ku shiru to ko wannan ka dauka kaga suna da dalilin su kuma kana da malamai da suka tafi da wannan fahimta wanda kuma yace wancan zai dauka shi ma yana da dalilin sa yana da malamai da suka tafi da wannan fahimta yawanci in malamai sun yi sabani kuma kowa yana da dalilin sa ba a kushe da wani akan da wani Abdullahi ibn Umar yace mun yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin watan Ramadan sai wasu suka karya azumin su wasu kuma suka ci gaba da azumi yace wanda suka karya azumi ba sa kushe ma wanda suka karya wanda suka karya ma ba sa kushewa wanda suke azumi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kammala yakin khandak ya ce wa sahabbansa kar ku yi sallan la'asar sai abanu quraida wata riwaya ta ce ba la'asar ba adhar la yusalli anna ahadukum adh-dhuhra illa fi bani quraida ka dan ku kuskure sallan azhar sai a cikin unguwar banu quraida tsakanin unguwar banu quraida da inda annabi yake kamar ka dauka daga nan zuwa sabuwar kasuwa kamar daga nan inda muke asibiti zuwa sabuwar kasuwa kamar mu dauka su banu quraiza suna sabuwar kasuwa annabi yana area inda muke haka yake gurin banu quraiza da inda annabi yake to mun san su tafiyar su suna yi da kafa ne ko kuma su yi da dawaki yanzu mutun zai tafi da kafa daga nan zuwa sabuwar kasuwa akalla ba aka tsara ba zai ci minti 30 zuwa 40 inda kafa zai tafi to haka su ma sun kama hanya za su tafi gabanin su isa sun yi rabi sai azhar ce sai suka ce annabi ya ce kar mu kuskura mu sallan azhar sai abanu quraiza suka ce annabi ya gaya mana haka ne dan mu yi sauri shi kuma yin sallah farkon lokacin ta yana da muhimmanci bari mu yi sallar mu wannan su kuma suka ce a mu tunda annabi ya ce kar mu sai abanu quraiza sai mun yi sauri sai suka rabu gida biyu wasu suka yi sallan a hanya saboda muhimmancin sallah a farkon lokacin ta annabi ya ce mafi soyuwan aiki mun Allah shine yin sallah a farkon lokacin ta su kuma suka ce annabi kashi ne kuma suka ce annabi ya ce sai abanu quraiza sai da suka isa sannan suka yi sallah da annabi yazo suka bashi labari ya ce dukun gida da kaga ra'ayoyi ne guda biyu mabambanta ko wanne da dalilin sa to in malamai sun samu sabanin bambancin fahimta a mas'ala ta fikihu kuma kowa yazo da dalilin sa ba a kushe wani sai dai kuma in an duba an ga wanda yafi karfin hujja to anan za a iya rinjayar da shi amma in an ga hujjojin nasu kowanne yana da karfi ba a kushe wani akan wani tambaya sa ta karshe yaushe ne za a ce mutum ya riski raka'a shin sai ya samu Fatiha da sura ne ko kuma ko ruku'u ya samu raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka raka'ata qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr wanda ya riski ruku'u guda gabanin rana ta fadi ya riski sallar da asr to idan ka zo ka riski liman yana ruku'u bai dago ba kai ruku'u ka tafi tare da shi ka samu wannan raka'a koda ku ka samu karatun fatiha ba da karatun sura da yayi ka samu ruku'u bai dago ba to ka samu wannan raka'a Allah ta'ala alam muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya karbi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin ayyukan mu na alkhairi ya nauya mizaninmu da shi Allah ka gafarta mana zunubanmu duk mai bukatu na alkhairi a cikin mu Allah ka biya masa bukatunsa inda yake da damuwa a cikin mu Allah ka yayi masa Allah ka amintar da musulmi a duk inda yake Allah ka sanya aminci ya zama yawon zu a kasar mu da sauran kasashen musulmi Allah ka sanya albarka cikin ma'aunin mu Allah ka sanya albarka cikin sikelin mu Allah ka sanya albarka cikin mudun mu Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka jagorantar da mutanen kirki akan mu ya Allah karka kama mu da laifuffukan mu ko kuma laifuffukan wasu daga cikin mu Allah ka gafarta mu wanda suka riga mu kuma in mun koma inda suka koma mu ma Allah ka gafarta mana Allah ka sa mafi kyawun ranan mu da lokacin mu rana da lokacin da zamu koma gare ka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك